Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi da Hashin Gumel tare da Bam Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 24 ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfilu, gwamnatin Amurka ta ce kullun tana tuntubar taliban yayin da ake faɗi tashin kwasar jama'a daga Afghanistan bayan da ta faɗa hannun taliban. Kasar Rasha na neman yadda za ta amfana da al'amarin Afghanistan a halin yanzu tare da yin takatsantsan. Sannan Amurka ta kakaba takunkumi ma hafsan hafsoshin sojin kasar Eritrea saboda rawar da sojojin Eritrea suka taka a yakin da ake yi a yankin Tigray na kasar Habasha.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa kungiyar mai ta Allah ta gabatar da wasu dubabbu masu garkuwa da mutane a Taraba.
Wallahi billahi
la ilaha illa huwa. Haka kuma a tattaunawa ta musamman da sashin Hausa da Sanata Rota Sokrota ya ce babban abin da ke damun Najeriya shine
kamar makasar ne ta ce rashin hadin kai. Kuma duk babban abubuwan da muke yi yara musu na gani a munna musu cewa in aka fara fada sai a fara har abada sai su tashi kuma su wani hadin.
Sai aka kasance da mu cikin shirin kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakko ta zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Gwamnatin Amurka na tuntubar taliban kulle yomi yayin da ake ci gaba da famar ganin an kammala janyewa daga Afghanistan zuwa ƙarshen wa'adin da shugaba Joe Biden ya bayar na ranar 31 ga watan Agusta. Mu da taliban muna tuntubar juna ta kafafen siyasa da tsaro game da duk wani abu da ke faruwa a Kabul a halin yanzu, a cewar mai baiwa ƙasa shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan game neman labarai a fadar White House. Mutane kimanin 16,000 jiragen sama suka kwasa daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hamid Karzai da ke Kabul daga ranar Lahadi zuwa jiya Litini. Jiragen sun hada da na sojoji da fasinjoji wajen 80, a cewar jami'an gwamnatin Amurka, waɗanda suka ce akasari wato mutane kimanin 11,000 jiragen sojin Amurka ne suka kwashe su. Bayan da taliban ta kwace Afghanistan, ƙasar Rasha ta shiga sa ido kan wannan ƙasa da ke sashin kudu amma tare da takatsantsan saboda ta ga ko yaya za ta amfana da wannan al'amari wanda ke cike da damarmaki da kuma hadari. Ko da yake a hukumance ta ayyana taliban a matsayin kungiyar ta'addanci, Rasha ta shafe shekara da shekaru tana mu'amala da shugabannin taliban kai har ma da gayyatar su zuwa birnin Moscow. Yayin da kasashen yammacin duniya ke nuna damuwa kan janyewar Amurka da NATO tare da fargabar cewa musamman ma mata da 'yan mata za su sha fama a ƙarƙashin taliban masu tsatsauran ra'ayin addini, ita kuwa Rasha tana yamma bakinta. Wani binciken cikin gida da aka yi kan 'yan sandan da ke aiki a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ya wanke wani ɗan sanda kan laifin kashe wata mace a gidan Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta Capitol a ranar 6 ga watan Janairu, lokacin da ita da sauran ɗaruruwan magoya bayan shugaban Amurka da lokacin Donald Trump suka yi ƙoƙarin tseda 'yan majalisa daga tabbatar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a matsayin wanda ya kayar da Trump a zaben da aka yi a watan Nuwamban bara. A watan Afrilun bara, hukumomi suka ce ba za su tuhumi ɗan sandan wanda aka bayyana shi da aikata wani babban laifi kan harbe Ashley Babbitt, mai shekaru 35, tsohuwar sojar Amurka mai lambar yabo wadda a 'yan shekarun da suka gabata ta kasance mai matukar goyon bayan Trump ba. Jiya Litini, hukumar 'yan sanda mai kula da harkokin tsaro a ginin na Capitol ita ma a wani binciken cikin gida ta wanke ɗan sandan daga laifi.
An jima kaɗai Ibrahim bai sake da da labari, amma kafin nan, ƙungiyar makiyaya ta mai ta Allah a yankin jihar Taraba ta gabatar da masu garkuwa da mutane har 11 domin su tuba gaban al'umma da marindinan 'yan sandan jihar Taraba. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Salisu Muhammad Garba ya hado mana.
Wallahi
billahi
billahi
la ilaha illa
huwa. Wannan dai muryan Sheikh Modibo Yakubu Yaro kenan a lokacin da yake baiwa tubabbun masu garkuwa da mutane da kungiyar makiyaya na Miyati Allah rishin jihar Taraba ta gabatarwa commissioner 'yan sandan jihar, biyo bayan alkawarin da kungiyar suka yi a gaban mai martaba sarkin muri Alhaji Dr. Abbas Tafida. Nan take kuwa suka fara cika wannan alƙawarin, ba su yi wata ba suka fara gurbanar da waɗannan mutane wadda suka kai 11 a gaban commissioner 'yan sandan jihar wadda suka anshi wannan rantsuwar. Kamala, wannan rantsuwar kenan na yi ƙoƙari na tattauna da wasu daga cikin tubabbun masu garkuwa da mutanen wadda suka shaida mun sunansu kamar haka.
Maru Ali daga Sabon Gida. Mun yi kin nagan ne na zo mun duba mun dauke mu da asansani mun dauka a Mallun mun dauka a Jaroma eh abin almajiri to su kadan ne guda uku eh almajiri 200 ne amma tan sansani ban karbi kudin ba kuce waye Mallun kuma mun karbi 250 ne to ya kace su ne ai mina ko ana tubura sai
abokaka jiye to abokan ina ne suka dauka wani yaro ginna ka sai na je na kai musu abin shi to dai na kai musu abin shi daga kama sai suka gira ni suka gira sunana sai aka kama daga gurin shi yasa aka kawo ni
duba shi ma na shi bangaren Ardo Musa Lude shine dai wanda ya jawabi a madadin kungiyar Fulani makiyaya rashin jihar Taraban wanda ya shaida min cewar wannan goro da na gani an kawo a gurin wannan taro za a raba wa kowane rumfa da ke fadin jihar Taraba ba don komai ba sai don a tabbatar da cewa waɗannan masu garkuwa da mutane 11 sun tuba sun ku aje wannan aikin tare da alƙawarin cewar duk wanda suka san yanayi ba za su boye wa hukuma ba. A inda ya nayi masa tambaya ko menene ma amfanin wannan goron,
goron na ana iya a raba rumfunan Taraba kowane rumfa za a tura masa su sani sun tuba idan abokanen aikin su za su dauko su kawo su nuna a kama sannan hukuma ba zai sake kama su an tabbatar da su kenan an raba goro an sani ko ina ma su sun tuba za su ringa nuna wane kaza muyi da ti wane kaza muyi da ti kaf abokanen aikin su ba za su bar ba tunda sun kira wane to za a kira iyayen ko ardo wurin to a wurin ka akwai mai suna wane da wane ka zo da su in ba su zo ba za a bi a kama kuma duk wanda ya gudu ya iya bada hadin kai to ba za a sake a bata kaf Fulani an ce muga ne za a sani gidan wane akwai mugu gidan wane za a nuna wa hukuma.
Halamu dai ya nuni da cewa kalaman da sarkin muri yayi Alhaji Dr. Abbas Tafida ya fara haifar da dame ido a jihar Taraban domin kuwa an fara samun mafita. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Gaini da Salisu Muhammad, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da labarai.
To Sarfilu, Amurka ta kakaba takunkumi jiya Litini kan wani babban jami'in soji a ma'aikatar tsaron kasar Eritrea. Tana mai nuni da irin rawar da Eritrea ta taka a yakin da ake yi a yankin Tigray na kasar Habasha. Hukumar Baitul Malin Amurka ta faɗi a wata takardar bayani cewa ta kakaba takunkumi ma Philippos Wedel Yohannes, hafsan hafsoshin sojin Eritrea, tana mai zargin sojin kasar da cin zarafin mutane a Tigray. Hukumar Baitul Malin ta Amurka ta ce sojojin na Eritrea sun aikata abin da ta kira munanan abubuwa a yankin Tigray, ciki har da kashe-kashen mutane da wasosu da kumfadi. Hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta Amurka ta tabbatar da cikakken ingancin rigakafin COVID-19 da kamfanin Pfizer ke hadawa don yi ma masu shekaru 16 zuwa sama. Yanzu jama'a za su samu kwarin gwiwar cewa wannan rigakafin ya kai babban mataki na rashin hadari, inganci da kuma tsarin sarrafawa, kamar yadda hukumar ta FDA ta wajabta kafin a tantance abu. A cewar mukaddashiyar kwamishinan hukumar ta FDA General Woodcock a wata takardar bayani jiya Litini, a wani jawabi 'yan sa'o'i bayan tantancewar, shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurkawa da su yi rigakafin, yana mai jaddada rashin cutarwa da kuma ingancin rigakafin. Bari mu faɗi wannan da ƙarfi kuma dalla-dalla. Idan kana ɗaya daga cikin miliyoyin Amurkawa waɗanda suka ce ba za su yi rigakafin ba har sai ya samu cikakken amincewar hukumar FDA,
to yanzu fa ta amince a cewar Biden. A ƙarshe mutumin da ya fi kowa tsawo a Amurka mai suna Igor Bofkovinsky ya rasu a Minnesota yana mai shekaru 38. Yan uwansa sun ce Bofkovinsky wanda aka haifa a Ukraine ya mutu a wani asibiti a Rochester ranar Juma'a sanadiyar ciwon zuciya. Mahaifiyarsa Vladlana Voskovinska wadda nas ce tun da farko ta bayyana rasuwar a kafar Facebook. Voskovinsky ya je asibiti neman magani tun a shekara ta 1989 lokacin yana dan yaro. Wani tsoro dake cikin sa ne ya matse inda ke fitar da sinadarin sa tsawo wanda dan haka yayi ta fitar da sinadarin sa tsawo da yawa. Dan haka yayi ta girma har ya fi kowa tsayi a Amurka. Yana mai tsawon mita 2 ko kafa 7 da inci 8. Kuma tun sannan ya ci gaba da zama a Rochester.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Tsohon gwamnan jihar Imo, Sanata Rochus Okurota, ya ce 'yan siyasar Najeriya suna taka gagarumin rawa game da barakar da ke faruwa tsakanin ƙabilu da mabiya addinai daban-daban na Najeriya. Lamarin da ke barazana ga makomar ci gaba da haɗin kan al'ummar ƙasar. Sai dai Mr. Rochus ya ce taron ɗaurin auren ɗan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da aka yi a garin Bichi na jihar Kano a ƙarshen makon jiya ya nuna a fili cewa 'yan siyasar na iya magance matsalar da kansu, kamar yadda za ku ji a tattaunawarsu da wakilinmu na Kano Muhammadu Ibrahim Kwari.
Najeriya ta hadu da wanda baka samani ma za su zo ba, wanda kana ganin kamar da ba sa shiri da shugaban kasa duk kowa ya zo. Irin wannan taro yakan kawo haɗin kai da soyayya. To abin da na ji daji da ita taron kenan. Kuma na san cewa shi shugaban kasa shi ma ji daji da wannan aure da aka yi.
To ka ce mutanen da ake ganin kamar ba sa jituwa da juna ma sun zo wannan ɗaurin aure. Me haka yake nunawa a daidai lokacin da ake ta korafi cewa Najeriya tana fuskantar barazanar haɗin kan ƙasa?
Damuwar mu kasan na ita ce rashin haɗin kai, kuma duk abubuwan da abubuwan da muke yi yara mu suna gani. Mun na musu cewa in aka fara fada sai a fara har abada, to su ma sai su tashi kuma su wannan halin. Amma tun da sun gano cewa yanzu ko mai aka yi ma ko an gama fada siyasa lokacin da kamata shirya a sa shirya, kaga wannan muka koya musu wannan sai kaucin gaba nan gaba. Wato zuwan yawancin mutane daga PDP different parties man da kaga ko ya zo ne yana cewa fadar siyasa daban ce kuma tafiya a ayyuka kasa daban ce. To wannan na ji daɗi kwarai da gaske, kuma haka ya kamata a yi domin zaman lafiya kasar nan mai ta ce muhimmin abu.
Makarɗe maganar haɗin kan nan da kake faɗa, kamar wannan taro ya nuna alamar cewa ku 'yan siyasa idan kuka ga dama za ku iya haɗa kan 'yan Najeriya kenan a kalli alƙibla guda ɗaya?
Gaskiya ma ai dama muka kawo ita damuwa, muka sa damuwa a cikin ƙasar nan. Ai mun fa damuwa, 'yan siyasa ne fa damuwa nan ba kowa ba. In har muka yarda a kan mu cewa muna so haɗin kasa musamman haɗin kai a ƙasar nan, ai zai yiwu. Ba wani matsala kai wannan in har muka yarda cewa za a yi. Kuma ka san zo ma mutum biyu dole wani ya zamana kamar babbai da wayo ba don samun haɗin kai, shi ne haɗin kai.
Ga ka ba sarake kuma wannan taro da ka zo, ta yaya kake ganin sarakuna za su taka rawa domin waɗannan mutane da kake faɗa masu son kansu a gyara musu tunani ko kuma a kawar da su daga tsarin madafin ikon Najeriya, wacce rawa sarakunan gargajiya ko sarautu za su taka?
Sarakuna dai na sha magana nan ba tun yau ba, na magana kullum in za a samu cigaba a ƙasar Najeriya a su sa sarakuna a cikin lissafin abubuwan da ake yi a sa su. Kuma zan mu fara gwamnati a fara ta gwamnati na ƙaramin hukumar na al'umma. To kadin aka fara gwamnati haka sannan ka fara zama ward da local government da state da jiha da ƙasa gaba daya, to da za a gyara. Kaga in aka ba mulki ga sarakuna gaskiya sun san kowa magana tsoro nan da yake yi suke nan ba bai taso ba.
Tattaunawa sanata Rochus Okurota kenan da wakilin Muhammadu Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Sunana Ibrahim Muhammad Duguri, babban majalisar malamai ta FCT Abuja, Nigeria.
In ka dubi tarihin Nigeria, akwai wani wanda ya ayyana cewa tun farkon samun yancin kasa cewa shi ya balle ya yanke yana bukatar kasar kansa, wato jamhuriyar kansa. Ana ce masa Baro. Yan kudu ne suka kama shi aka hukunta shi hukuncin kisa. Kenan kaga duk wanda suke cewa suna bukatan warewa, kasar Sudan ta ishe su. Abun lura a lokacin da John Garang yake raye tun daga zamanin Umar har zuwa ainihin zamanin Sadiq al-Mahdi har zuwa zamanin Ahmad Umar al-Bashir, an yi yaki akalla tsawon shekaru 21 yakin ba sa su a kasar Sudan. Yan kudancin Sudan suna bukatar a raba su da arewacin Sudan. To waɗanda aka kashe daga shekara ta 2011 bayan sun samu yancin kansu zuwa yanzu shekara ta 2021 da nake magana sun fi waɗanda suka mutu a lokacin yakin basasa.
Sunana Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar jama'atu Izaratul Bid'a wa Iqamatus Sunna.
Ana raba ƙasa ne idan an ga cewa ƙasar nan zamar ba zai yiwu ba, sai a zauna akan teburi a tattauna kuma a dauki matakin cewa to wannan haɗakar mu ko zaman mu ko tarayyar mu ba zai yiwu ba saboda dalilai da kaza da kaza. Ku ku dauki yankin ku, mu dauki yankin mu, amma mu rabu cikin zaman lafiya da walwala. Matakan da waɗansu sashi na wannan kungiyar kabilar Igbo mai suna IPOB suka dauka na kokarin cin zarafin yan arewa, to abin tambaya nan, yan arewan su ne suka hana raba kasar ko yan arewan su suke mallakar kasan? In dai ba so ake yi a tashin hankali ba, babu dalilin da zaka kebe wasu jinsi ko wasu yanki kace su zaka yaka.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. Idan abun a ce an bayo inyamuri abinda suke nema ne na kasar su ta Biafra, ya za su yi da gagarumin arzikin da suka tara a arewacin Najeriya da wasu sassa na Najeriya din kamar manyan gine-gine, kamfuna, masana'antu, shaguna da dai sauransu, za su fasa nan ne ko kuma ya za su yi da su ne? Sannan kuma suna da isasshiyar kasar ma da za ta dauki duk wannan arzikin da suka tara a wasu sassa na Najeriya a cikin sabuwar kasar tasu idan an ba su ita din? Ba da bayan haka, ya Najeriya za ta yi da inyamuran nan da ke kirarin cewa ai su inyamuran arewa ne? Sannan nan suka tashi na aka haife su, nan suka girma, nan suka sani, ba su san ko ina ba sai nan. Wannan na daga cikin abubuwan da za mu tattauna a shirinmu na yau tare da Nasiru Adamu Lekaya wanda ya shirya muhawara tsakanin Nasiru Zahiruddin da Yushau Aliyu. Malamai bismillah.
Bangaren nan nasu na kudu maso gabas, ai ba su ne ke da mai ba, bai fi jiha ɗaya ba a cikin jihohinsu wadda ke da mai kudu maso gabas. Kuma idan ka ɗauki magana albarkatun ƙasa, akwai abin da ake kira Benue Trough, wanda irin gas ɗin da yake kwanci a gurin ma ba maman fetur ba, ya fi na ƙasar Ukraine, kusan ya fi kowanne yawa ma a duniya a yanzu maganar da ake ciki. To amma saboda irin tashin-tashina da tashin hankali da ake ta yi a wannan ɓangare, an kasa ma fara tono waɗannan abubuwan. Kuma inda za ka gane cewa akwai wannan mai da wannan gas a wannan wuri, ai ga makwabtanmu Chad da Niger, kaga duk suna da mai, kuma duk hanyar ɗaya ce. Saboda haka kaga akwai mai a kwance a wannan wurin tun daga Lake Chad inda yake jihar Borno, aka gangaro zuwa su Gombe har zuwa Benue, akwai mai.
Mana su Radaddin kawo mu kuma wajen Yushau, watakila Yushau na ga yana neman yin magana. Shi idan aka ce mutanen Igbo su tafi, ya nuna Najeriya za ta zama tsakanin yankin arewa da yankin kudu maso yamma na Yarbawa kenan?
A'a, ai zai zama kawai ita kasar Biafra. Idan ka dubi taswirar da aka zana, tunda su dai mutanen kudu maso kudu sun ce su ba sa ciki, to za ta zama kamar wata kasar Gambia a cikin Senegal. Sai dai inda Gambia ta fi su shine tana da ruwa, su kuwa ba su da ruwa, to idan aka yi ba karamin rufe kansu za su yi ba, saboda su fita daga nan sai dai inda jirgin sama za su hau, kuma duk sanda za su fita sai sun biya kuɗin tsallaka ƙasa zuwa ƙasa. Ko da yake yanda mutane suke ɗauka cewa idan aka ce su koma Biafra to za su koma Biafra, amma saboda su ne za su zama ƙasa ta 16 a wato tarayyar Afirka ta Yamma ECOWAS, to kaga dama a wannan protocol na ECOWAS kowane ɗan ƙasar ECOWAS zai iya shiga kowace ƙasa ba sai da visa ba, kamar yadda mutane a nan suke ganin a yin sun tafi sai sun yi visa za su shigo Najeriya. To kaga su ne za su zama ƙasa ta 16. To shigowarsu Najeriya ɗin nan sai dai za su ba kayayyakin da suke da shi a nan, za a samu matsala ƙwarai da gaske. Ya za a yi, ba dai za su iya ɗaukar gini su tafi da shi ba, kuma a can in sun koma ɗin ma ba su da ƙasar da za ta ishe su, tunda mutum miliyan 20 ko miliyan 30 za su koma inda mutum miliyan 9 ko 10 suke zaune a yanzu, kaga akwai bala'i da yawa da zai faru.
Amma wannan Nasiru watakila bai ji wasu ai sun yi taro a arewa sun ce su inyamuran ko ibin arewa ba ne, don haka ko an yi biya fara za su ci gaba da zama a yankin ko yi shau baka jikila.
To ai sai muke ta kokarin dai a dai ɗinke barakan, saboda akwai ai Hausawa ƴan uwa na ƴan uwanka haihuwan Ibadan, haihuwan Legas, haihuwan Uguta, haihuwan Innewi, duk akwai su. Amma babban maganar da ake ka dan tabo maganar referendum da ake a kasashe kwanan nan, mun ga abin da ya kwashe tsakanin a Spain, tsakanin Barcelona da yankin Spain, mun ga yanda aka kare a hasali ma jiye nan ne ake yafe ma waɗanda suke wannan tawaye, an dai dawo dai an zama kasa ɗaya. Ita zama irin wannan na tarayyan kullun za ta kaman zaman aure ne, kullun za ta zo da irin nata laluran, amma idan kullun ka gane waye ya zo da ita, sannan kuma me ya kamata a yi. Abinda duk ake magana wannan yanki na arewa, arzikin da ke cikinsa ba yankin da ke da arzikin da arewa ke da shi. Yanda ake fara gane arziki shine da yawan mutane, bayan yawan mutane da hazikancinsu, na ukunsu kuma da irin abinda suka dauka. Aikin gwamnatin mutanen arewa nawa ne, wanda suka fiyewa aikin gwamnatin tarayya mutanen jihar Imo ne, nawa ne duka mutanen jihar Imo? Saboda haka duka ma'aikatan yau in an ce maka a zo a yi wannan irin ƙuri'ar sa referendum ɗin, za ka sha mamaki in yamuri zai raina kanshi, saboda waɗanda ke amfana da Najeriya daga cikinsu sun fi waɗanda Hausawa ko mutanen arewa ke amfana a cikinta. Sannan kuma abin da ya sa muka tsaya tsayin daka, ita wannan ƙasa mai suna Najeriya, ƙasa abin da take a ciki, inda malam ya faɗa cewa man fetur da gas tun daga Lake Chad, abinda ya ɗauko ne ana kiran shi Gongola Basin, sannan sai Benue Tum, wannan yanki da aka yi taswirarsa da irin arzikin da yake wuri. Akwai wani seismologist mutumin Morocco wanda muke aiki, sai da ya ce ya taɓa ne ce Nigeria full, a saboda irin bayanan da aka samu daga seismic test da aka yi, waɗanda ya bayyana musu a iliminsu. To kaga irin waɗannan abubuwa makaɗan arewa ya ɗauka wai don an ce ana kowaye zai mishi gorin Najeriya ya masa ƙasarsa ce, bai isa ya kwace masa biza ba. Sannan kuma ita wannan Najeriya a yanda muke tafiya da ita ɗin nan, mutanen arewa ne ya kamata su ba maraɗa kunya a riƙe arzikin, saboda idan muka riƙe arzikinmu za mu samu ayyukan yi, bayan mun samu ayyukan yi wannan abin da ake magana zai zama na cewa kamar kana cikin tsakiyar Europe ne, amma kai ɗan Jamus ne.
Yawwa, to malam Nasiru Zaharuddin, kamar yadda shi Shehu ya faɗa, watakila ban san ko kuna da saɓanin ra'ayi ba a wannan. Lokacin da ƙungiyar masu dillancin abinci zuwa Kudu suka yi yajin aikin kai abinci, sai wasu suka dinga zullewa a cikin 'yan arewa suna kaiwa abincin Kudu, wasu ma sun yi ƙoƙari su yi amfani da jiragen sama ma su kai abincin Kudu saboda su samo riba. Ya nuna kenan yankin arewa na buƙatar Kudu a ta abubuwa da daman gaske.
Yankin arewa na buƙatar Kudu, yankin Kudu ma na buƙatar arewa, amma yana buƙatar Kudu idan babu cuta, ba cutarwa. To amma zaman da ake yanzu, zaman da wato za a kama ɗan arewa a kashe shi a Kudu, ba wanda zai ce komai ba abin da za a yi, ai shi ne babban abin da yake tayarwa da shugabannin arewa hankali. Saboda me? Saboda a nan arewa kowa zai sakata ya wala ko daga ina kake, amma su a can babu yanda za a dan arewa ya je ko yaushe cikin tsangwama yake ana korarsa ana hana shi duk wani abin da ya kamata ya samu a matsayin sa na dan Najeriya ya zama wanda ake kira sa the classism ma a wannan gurin ba ma sakan class ba to wannan shine abubuwan da suke ta sa mutanen arewa tun suna lallabawa ana lallabawa a zauna tare da tura ta kai bango mutane suka fara fitowa suna cewa ai ko ya kamata mutanen nan inda gaske suke to su koma inda za su fito kuma ana faɗa haka shine ka fara ganin mutanen suna ta fitowa kuma yanzu ana ta bada hakuri har Chief Emmanuel Ewanyawu ya fito yanzu ya ce mutanen Hausawa ko mutanen arewa da aka yi wa ta'adi a kudu maso gabashin Najeriya su gaya masa irin ta'adin da aka yi musu a faɗi irin kuɗin da ya kamata a biya diya kuma shi zai kokari ya wuce gaba su tattara wannan kuɗi a biya mutane diya domin a ci gaba da zama tare
wato malam Nasiru Zahiruddin abinda aka fi ma dubawa kan wannan lamari shin Najeriya ina ne Najeriya yanzu misali suwaye ne suka yi imani da ci gaba da kasancewar kasar na a matsayin ta na Najeriya mutanen jihohin arewa mai nisa ne mutanen wannan yanki na arewa ta tsakiya ne da su ma suke cewa akwai kananan kabilu an basu a baya ko kuma mutanen yankin Yarbawa da wani lokacin ake cewa kasa ce ta ududuwa
to ai yadda da Najeriya ne yasa kaga waɗannan ethnic nationalities kowa na so ya tabbatar da zaman sa a cikin kasar kuma su suna ganin saboda ita yanzu haka a Najeriya su suna gwamnati ta fi kowa ba da aiki gwamnati kusan ita take yin komai a kasar nan saboda haka suna ganin karɓar gwamnati mutumin su ya zama shugaban kasa shine zai sa su kuma yankunan su da mutanen su su samu wani abu ko da yake idan ka dubi abubuwan da suka faru tun da shugaba Buhari ya zama shugaban Najeriya zamu ce jihar arewa ko kuma jihohin arewa shi baya ma suka yi ba ma ci gaba ba shi yasa wasu mutane kwanan nan naji sun fito suna cewa to su mai shugabancin nan ma yake kara musu kuma duk wannan wato tirzatirzar da ake yi fa maganar shugabancin nan ne shekarar 2023 da ta taho shine kowa yake kokari ya wasa wutsarsa yana neman ta inda zai yanki Najeriya nan to wannan shine abin da yasa kaga abubuwan da sun yi sama yanzu kowa ya kuhula yana cewa shi zai koma kaza shi kuma zai koma kasar su ko kuma su ne wane wanda da duk ba wannan amma yau a ce an samu dan inyamuri ya zama shugaban Najeriya ba za ka ƙara jin ana magana Biafra ba
ga shi kuma malamai tuma shiri ɗaya da ya rage mana wanda idan mun dawo zai kai mu ga tattauna batun Twitter da kuma rikicin da ta yi kwanakin baya da kasar amma musamman zamu dubi kalamin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi cin kwanakin baya da yake cewa zai dinga magana da wani harshe da mutanen da ke neman ta da zaune tsaye a Najeriya za su fahimta ko me yake nufi da wannan sannan su inyamuri ashe ba su karu da tarihin demokradiyya na Najeriya ba musamman abin da ya faru tsakanin MK Abiola da Bashir Tofa a shekarun baya da suka wuce sai da kace mu a shiri mai zuwa yanzu a madadin Nasiru Adamu Al-Hikaya da bakin sa Nasiru Zahiruddin da kuma Sha Aliyu ne ni Ali Mustafa Sokoto a Washington sai anjima
madalla don wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaici
gwamnatin Amurka na tuntubar taliban kulle yomin yayin da ake ci gaba da famar ganin an kammala janyewa daga Afghanistan zuwa ƙarshen wa'adin da shugaba Joe Biden ya bayar na ranar 31 ga watan Agusta. Bayan da taliban ta kwace Afghanistan, ƙasar Rasha ta shiga sa ido kan wannan ƙasa da ke sashen kudu amma tare da takatsantsan saboda ta ga ko yaya za ta amfana da wannan al'amari wanda ke cike da damarmaki da kuma haɗari. Wani binciken cikin gida da aka yi kan 'yan sandan da ke aiki a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ya wanke wani ɗan sanda kan laifin kashe wata mace a gidan Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta Capitol.
Masu sauraro, a nan ne ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya. Kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyarmu ga iyalan marigaya Alhaji Ayuba Wazirin Gumel na rashin ɗansa Alhaji Bello Ayuba Malam Nagaya wanda Allah ya rasuwa a jiya Litinin. Ubangiji Allah ya ji kansa ya kuma kyautata namu karshen. Yanzu a madadin Ibrahim Kallu Masi Garba da yake na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.